This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Jama'a sashen Hausa ne na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yake muku magana ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kumuniya a jamhuriyar Niger. Akan radio akan mitoci 22 da 25 ta internet kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauran sashen Hausa, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Bello Gladanci, ina tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muna fata kun wuni lafiya. Yau Laraba 12 ga watan Agusta. Zan fara da kanin labaran duniya.
To Malam Bello, gwamnatin kasar Amurka ta yi Allah wadare da harin bom din da aka kai a wata kasuwa da ke makil da mutane a cikin jihar Borno. Reshen kungiyar ISIL da ke kasar Masar ta yi ikirarin cewa shine ke da alhakin filla kan wani dan kasar Croatia da suka kame. Kanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya bada umarnin kashe mataimakin premier kasar.
To Allah ya sauwake. Shugaban kasar Chadi Idris Deby ya bayyana cewa an samu sauyin shugabanci a Boko Haram.
Mu a matsayin mu sojoji, abinda muka sa gaba shine mu tabbatar cewa
sojojin Najeriya sun mayar da martani, za ku ji dan anjima kadan. Sannan akwai shirin himma ba ta garbo. Amma bari fara da cikakkun labaran duniya.
Tare da sallama. Gwamnatin kasar Amurka ta yi Allah wadare da harin bom din da aka kai a wata kasuwa da ke makil da mutane a cikin jihar Borno, wanda ya dalilin mutuwar mutane 47. A cikin wata sanarwar da ke dauke da sa hannun mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby, ya ce duk da yake ba wanda ya dauki alhakin kai wannan harin, amma ya faru ne a yankin da Boko Haram ta kashe ɗaruruwan mutane ko a cikin makon da ya gabata. Sanarwar ta ci gaba da cewa Amurka na miƙa juyayinsu ga 'yan uwa da abokan arziki na waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su, kuma Amurka za ta taimakawa Najeriya ganin sai an gano ta da hukunta waɗanda ke aikata wannan aika-aikan.
Prime Minister kasar Libya da duniya ta amince da shi ya faɗa jiya Talata cewa zai yi murabus, muddin hakan shine buƙatar jama'ar wannan ƙasa. A lokacin da yake birnin Geneva, manzon Libya na musamman a Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci ɓangarorin guda biyu masu faɗa da juna akan su amince domin a samar da gwamnatin haɗin gwiwa. Prime Minister Abdullahi Al-Thani ya sha suka mai tsananin gaske a lokacin da ake hira da shi a gidan talabijin, inda masu kallo ke cewa gwamnati ba ta taɓuka komai, sai dai ya ce a shirye yake da yin murabus, muddin wannan shine abin da jama'ar ƙasa ke so. Mai magana da yawun gwamnatin ya shaidawa kamfanin dallacin labarai na Reuters cewa kalaman na Prime Minister ba sanarwa ce a hukunce ba, cewa ya sauka daga kan mukaminsa. Gwamnatin ƙasar Libya dai ta kasu kashi biyu, ɗaya na gabashin birnin Tobruk, sai kuma wadda ke da goyon bayan wasu masu tsananin ra'ayi na addini da ke can birnin Tripoli.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Reshen kungiyar ISIL da ke kasar Masar ya yi ikirarin cewa shi ke da alhakin fille kan wani ɗan ƙasar Croatia da suka kame suke garkuwa da shi tun a cikin watan da ya gabata. Kungiyar ta nuna hoton bidiyo da gangan jikin mutane. Mutumin ne a cikin wani sakon da ta aike da shi ta duniyar gizo. Sai dai kawai yanzu kamfanin dillancin labaran kasar na Croatia Hina bai tabbatar da mutuwan wannan mutumi mai suna Tomislav Solopek, dan shekaru 30 da haihuwa ba, ko mai yaya biyu, wanda kuma yake aiki a kasar ta Masar. Idan kisan nashi ya tabbata, zai zama shine mutum na farko da kasashen maci da aka fillewa kai a hannun wannan reshen na kungiyar ISIS dake kiran kansa Sinai Province dake Masar. Hoton da aka nuna a shafin Twitter ya nuna hoton dan kan da aka fille, aka dora a bisa gangan jiki, a gefe kuma ga wuka da aka kafe a cikin yashi, kana ga tutar kungiyar mai launin baki daga can baya. Bayan bayanin dake kasar baki, wato kasar wannan hoton, na cewa kungiyar ta dauki wannan matakin ne sakamakon yaki da kasar dake yi da ISIL. Daya daga cikin bukatun 'yan ta'adda a lokacin da suka kame shi Solopek shine Masar ta saki matan da take tsare da su a gidajen yarin kasar. Sace wannan dan taliki da ya haifar da tsoro ga 'yan kasashen ketare da ke aiki a manyan kamfanoni da ke cikin kasar ta Masar.
Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya bada umarnin a kashe mataimakin Prime Minister kasar, kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar ya rawaito. wannan yana daga cikin yunkurin kakkabe manyan shugabannin wannan kasa. Kamfanin dallacin labaran Koriya ta Arewa ya ce wata majiya da bai fayyace ba ta gaya mishi cewa an kashe mataimakin Prime Minister wato Cho Yong-gon ta hanyar harbewa, bayan da ya bayyana rashin gamsuwarsa game da manufofin shugaba Kim a gandun daji. Sai dai ma'aikatar haɗin kai ta ƙasar ba ta tabbatar da wannan rahoton ba, ko da yake kuma tana lura da cewa an share watanni 8 ba a ga shi Cho a bainar jama'a ba. Ita ma kanta gwamnatin Koriya ta Arewa ba ta ce uffan ba game da abin da ya samu shi Mr. Cho, amma idan dai har batun kashe shi din ne ya tabbata, to zai zama babbar kusar gwamnati ko zai zama babban kusan gwamnati na biyu da aka kashe a wannan shekara, bayan tsohon babban hafin soji Hyun Young Choi da aka kashe shi ma saboda an same shi da laifin yana ta bacci a wajen faritin soja.
Yanzu haka an kori wani dan sanda Bature na birnin Dallas da ke jihar Texas a nan Amurka daga bakin aiki sakamakon harbin wani matashi bakar fata kuma dan makaranta har ya kashe shi a jiya Talata ne. Babban jami'in yan sanda na unguwar Alton Will Johnson ya bayyana cewa an kori Brand Miller daga bakin aiki saboda kurakurai da dama da ya aikata a lokacin da yake harbin dalibin Christian Taylor dan shekaru 19 wanda mutuwarsa ta haifar da tanzoma da rashin kwanciyar hankali a yankin nasu. Sai dai Miller, wanda ya shiga aikin dan sanda kasa da shekara guda zuwa lokacin da ya aikata wannan danyen aiki, ya harbi ne lokacin da aka kira shi ya zo ya duba korafin sata da aka ce ana kokarin yi ne a wani kamfanin sayar da wato mota a ranar wata Juma'a. Miller, wanda ya hango telo cikin wani shagon maimakon ya agaza domin shi da sauran yan sanda yan wani su kaucewa aikata wannan sa'insa tsakaninsa da wanda ake tuhuma, maimako sai ya tunkare matashin shi kadai. Johnson ya ce salin da telo ya ki bin umarnin Miller kawai sai dan sandan ya bude masa wuta ya harbe shi har sau hudu. Shugaban yan sanda ya ce Miller na iya huskantar hukunci akan wannan kisa, sai dai ba a cimma matsaya ba akan wannan batu tukunna a halin yanzu.
Baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Shugaban Chadi Idris Deby ya fito ya ce an tumbuke Abubakar Shekau a matsayin shugaban Boko Haram kuma sun nada wani Muhammad Dawood. Saboda haka ne sashen Hausa na Murya Amurka ya tuntuɓi daraktan yaɗa labarai na rundunar sojin Najeriya Kanal Rabi Abubakar. Ya ake samun bayanai irin waɗannan daga wata ƙasa matsalar da kuma ta fi adabin Najeriya?
To ai ka san akwai kawance da ake kan Chadi Najeriya da wasu ƙasashe nan arewacin Afirka, kuma dukkansu dinnan suna yammacin Afirka, dukkansu dinnan suna ba da goyon bayan a tabbatar cewa Boko Haram ya zama tarihi. Kan wannan Boko Haram ai ba ina ganin kamar ba laifiye ba, domin dukkan mutanen muna yi ne domin mu tabbatar cewa ƙasar mu na Najeriya da kuma sauran ƙasashe wanda makwabtan mu sun zama ba wannan Boko Haram a cikin wannan wurin, mun takuce su kuma mun karya bayan su so that a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma cin gaban ƙasar ƙasashe mu.
Ka san tun zamanin mulkin shugaba Jonathan ake ta samun bayanai masu karo da juna na wane ne shugabancin Boko Haram ɗin nan ke aiki, kuma dai takamaimai ba a taɓa samun gwamnati ta fito ta ce ga yadda abinda ta sani baki ɗaya, takamaimai irin bayanan da ta sani ba akan shugabancin wannan ƙungiya da harkoki na kuɗaɗensa. Amma kuma shugaban Chadi shi wannan duk sanda ya tashi zai fito ya ce ga abinda ya sani, ga abinda ya sani.
Mandala, ka san mu a matsayin mu sojoji abinda muka sa gaba shi ne mu tabbatar cewa mun tankwace su, mun kare bayan su, mun kauda su daga da ƙasarmu da kuma sauran ƙasashen makwabtakanmu. So duk abinda za a yi mu tabbatar cewa sun kawo shi ne muke yi a matsayin mu na soja, kuma muna tabbatar mana da cewa muna kan ƙoƙarinmu, muna tabbatar cewa mun kauda wannan mutanen ba da yawa ba in Allah ya yarda.
To madalla Kanal Rabi Abubakar kenan na rundunar sojin Najeriya, mun gode sosai Kanal.
Sanu Muhammad Zakwato Kyaptu. sashi ga har sashi na yawo nai malam mama sakwa to kaptum bai kwanta ba bai duka ba ya rike sanda ba rana kai ga baya dan sakwa to mama
sanu mama sakwa to kaptum
kai ga baya dan sakwa to mama
sanu mama sakwa to kaptum
sanu da yaki sanu da fama sanu Sakwato mama
Sanu mama Sakwato captain
Tunda ga sakwato din shehu roƙon Allah hada ma aiki albarka isu mayanu shehu ka taimaka wa sakwato captain
Sanu mama Sakwato captain
manya manya inje kanana gaida mama sakwato namu
Sanu mama Sakwato captain
Fala chauta, si fala chauta, a fala wasa, si fala chauta, a fala yaki, a fala halbi, se kai mamma, sa quanto kaptu.
Sanu mamma, sa quanto kaptu.
Chicken dali, un casa meshi, ye fara apuma, pui wasanku, yashika, kayan daga mamma, mudinyaje, machindaji, idanshi inya kata, ya tiki ya ima.
Madalla gaida madagayi Dr. Mamman Shata. Jama'a idan ana biye likitoci a kasar Ghana sun yi yajin aiki kuma suna barazanar barin aikin ma baki daya. To a halin yanzu dai jama'a sun fara rasa rayukansu a asibitoci saboda wannan lamari. Ga wakilin murya Amurka Baba Yakub Makeri na kasar Ghana.
Kungiyar talikitoci tana tuhumar gwamnati da yiwa mambobin tarukan su kainan kashi kuma ba ta nuna himmanta wurin tattaunawa akan tsarin aikin su ba. A wata sanarwa da kungiyar talikitoci ta fitar da yammacin jiya Talata na cewar likitocin sun zargi gwamnati da rashin himma wurin tattaunawar inda ta gaza gabatar da wakilai na dindindin a wurin wannan tattaunawan sai dai kulliyami tana canza wakilan nata ne kuma hakan na sa tattaunawar baya ci gaba. Kazalika take gabatar da waɗanda ba za su iya zantar da hukunci a madadinta ba. A ƙarshen wata zama da shugabannin likitocin suka yi ajiya a garin Kufreduwa don daukan shawara na karshe akan yajin aiki da suke yi na sai baba ya gani. Nan ne shugaban kungiyar likitocin Dr. Kwabena Opoku Adusai da babban sakataren kungiyar Dr. Frank Sribo suka sanya hannu akan wannan sanarwa da ke bayyana matsayin likitocin cewa a ranar Juma'a 14 ga wannan watan Agusta ne za su yanke shawarar su ta karshe ko su koma bakin aiki ko kuma su ajiye aiki kwata-kwata baki ɗayan su. Tuni dai shugaban kasa John Dramani Mahama ya gargadi likitocin da su koma kan teburin tattaunawa.
And I believe that governments and medical officers must continue the dialogue on conditions of service to arrive at
yace ya kamata likitocin da gwamnati su ci gaba da tattaunawa har a samu matsalaha. Sai dai shugaban yace dole ne don abinda za a dace akai a ƙara cikin kasafin kuɗi na baki.
And I want to say for emphasis that I will not authorize any expenditure on wages and compensation not provided for.
Amma dai ina tabbatar da cewa ba zan bada umurni a biya wani kuɗin da kasafin wannan shekara bai tanadin sa ba. Shi kuma shugaban kungiyar likitocin Dr. Opoku Adusai cewa yayi.
The country divided those who think that we are right, those who think otherwise we don't mind. Then our members are more determined to support
you. Yanzu kasar da ta dare gida biyu, wasu na ra'ayin mu, wasu kuma na nan na zargin mu. Amma dai mambobin mu sun sha alwashin za su ba shugabancin kungiyar goyon baya akan wannan yaki da suke musu. Babban sakataren kungiyar likitocin Dr. Frank Sribo ya nana ta matsayin nasu.
All they are saying is that they think that the employer is not ready to employ them on proper terms. I wouldn't waste my time on an employer.
Yace abinda mutanen mu suke faɗi shine gwamnati dai bata da niyyar duban bukatunsu. Shi yasa ba zan bata lokaci kan wanda zai bani aiki amma baya mutunta bukatuna ba. Tuni dai aka fara samun hasarar rayuka sakamakon wannan yajin aiki da likitoci ke yi a fadin kasar baki daya. Kuma talakawa na nan na shan wahala akan wannan abu. Wata da ta kawo danta a asibiti ta yi kuka tana neman taimako kamar haka. Ku taimake ni in ba haka ba sai dai in koma da shi gida ya mutu. Ku yi hakuri ku duba mini shi.
Me mami uwa no uyo. Ha ayata na kiti ya ina bidira zai.
Gashi nan tsohuwata tana nan za ta mutu muka zo da ita anan asibitin. A gaskiya wannan abin tausayi ne da ya kamata a tausaya mana. Kungiyoyi da daidaikun mutane suna nan suna kira ga likitocin da su koma bakin aikin su kuma su ci gaba da tattaunawa da gwamnatin sannan su bada kai bore ya hawo. Baba Yakub Makeri sashen Hausa na murya America Accra Ghana.
Madala a gaida Baba Yakubu Makire daga Ghana. Ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka ne a nan birnin Washington DC agogon mu yanzu karfe 10:11 na rana da mintuna 15. A ƙarshen makon da ya wuce ne gwamnatin ƙasar Kamaru ita kuma ta yi bikin tunawa da marasa galihu a ƙasar musamman Fulanin daji. To a halin yanzu shugabannin al'umma kamar na Fulanin sun fara bayyana ra'ayinsu game da wannan biki. Ga wakilin Murya Amurka a Kamaru, Mamadu Danda.
Na tambayi Ardo Umaru Mayon Gabbo, wato hakimin garin Mayon Gabbo, yadda ya ji da wannan bikin da aka shirya don su sai yake.
Mun gode da wannan ranar da aka ba za mu manta da wannan rana ba. Kuma muna murna, muna farin ciki, muna so kuma gwamnati mu gode musu, wato gwamnati ya kula da mu, mu ma a gane da mu, mu jama'a cikin jama'a yadda ya kamata.
To a da an san ku da ƙaura, yau ku ƙaura ku koma can, gobe ku ƙaura ku koma nan. Yanzu gashi dukkan zana waje, me yasa kuka sanja fasali kuka zama waje daya?
Wallahi mun ga wato mun jo karshe, mu ne a karshe a duniya gabaki daya, ma shine muka dauka gassungul namu na kaura sai muka cinke shi. Mun ji yanzu dadin jama, mutun ya shiga daki ya jamna yana cikin babban daki, kuma ga mu nan gubernan har yana zuwa wajen mu yanzu, kan muna son mu rabu da kaura.
Ana tumar ku da rashin tura yayan ku makaranta, me ka kawo wannan?
Wallahi yanzu muna anniya yanzu inda Fulatani yake duk yanzu, kam suna nan suna ta jama, muna ta gini, mu samu mu jauna, muna da lekol makaranta mu yanzu, mun shiga yanzu yaran mu duk mata yarinya da namiji duk suna makaranta yanzu.
Amma ba ku bari mata su yi nisa?
A'a, je za su yi nisa, ai to da kadan kadan ne, kuma ta haka ne kuka har kuka saba. Kuma ta haka ne kuka saba, amma da ku ba ku san kriyon, ba ku san abin nan alfabet, amma mu kam komai da yanzu matsalan mu a makaranta abin da ya sa yanzu muna ba za mu samu wato biyan malaman makaranta, ba mu samu abin nan malamin makaranta waɗanda
su ne
yana gwamnati, sai direktor guda ɗaya ne ja ba mu
da saura shi kuza ku
ta mu ne ja mu ita ta biyan su, wanda ba shi da komai ai ka san dole yaran sa, inda yana da yara fudu uku dole ya fidda su ya bar ɗaya. Ni ma yanzu ka sai ku kula da mu mu samu mu ma yanzu ka mu shiga jama'a, mun gode ma gwamnatin Kamaru gashi tun da suke muna da na jauna yanzu, ga ni conseil municipal ne. Ai kaji naji dadi, na fara jin dadi ko
kai consular ne?
To yawa ni consular ne, ina jan hankalin mutane, sauran mutane duk su jauna su yi makaranta, mu shamu mu jauna. Abinda muke fata gwamnati ya taimake mu, don Allah muna roƙon gwamnati, muna bayan gwamnati dare da safe.
Saura da me gwamnati ta ci gaba da kula da su ta yadda ya kamata. Mamadu Danda, sashin Hausa na Murya Amurka a Jamhuriyar Kamaru.
Madalla a gaida Mamad Danda a Kamaru. Yanzu kuma sai shirin
himma
ba ta garo. Jama'a masu haram, assalamu alaikum, barkanmu da wannan Laraba. Bakunmu wannan mako sunan shi Idris Alkari, dan asalin ƙasar Kamaru ne a nan Amurka, kuma ma'aikacin kiwon lafiya ne. Mu zan gaya muku komai da komai, ba gashi nan za mu ji daga bakin shi.
Sunana Idris Alkari, asalina daga Kamaru, kasar Bamen da Dadogo.
Daga Kamaru? Me ya kawo dan Kamaru America?
Ake na zo neman rayuwa mai kyau, don muna ji cewa in ka zo America ka yi karatu za ka samu aiki, ka samu rayuwa mai daɗi.
Babu a Kamaru?
Ah, babu a Kamaru.
Menene me Kamaru take fama da shi?
Ah, Kamaru tana fama da abu da yawa, matsalan talauci, ba aiki, shugabanni mugaye, ba shugabanni na gari.
Yanzu kamar wace shekara ka zo na America?
2009 na zo.
2009, kuma a halin yanzu kamar wani irin aiki kake?
A Kamaru ko a nan?
A nan America.
Ana aikin nursing ne, na yi nursing.
To, wato kana kula da marasa lafiya?
sosai
duk cikin ayyuka da akwai daruruwa ko ince dabban ayyuka na America me kai ka kula da marasa lafiya
wal da nazo inda na fara zuwa idan da nazo shi na ga suke America inda ka sauka abinda ka ga suke shi za ka yi a kamar uba shi nake yi ba
a kamar me kai
siyasa ne law da siyasa ne
ana yin siyasa a kamaru
sosai ana yi
ya ci gaban harkokin siyasa kamar idan aka kwatanta da kasashe kamar Najeriya ko Niger
Najeriya da Niger sun fi kamaru gaskiya a harkan siyasa
me yasa
su gaba daya muka sani tunda aka haife mu ka tasu muka ga su gaba daya ana magana ana yin siyasa ana election amma ba wanda yake ci banda wanda yake kan mulki so a Najeriya kan akwai bambanci Allah kam
wa za dorawa alhakin wannan kasancewar akwai shugaba guda daya tun kuna yara kuma tun kafin a haife ku kuke ganin shi akan mulki alhakin waye
a hakin duka mutane ne da shugaban da duka mutanen kasan din mu dukan mu dole mu dauki alhakin
me yasa kace dukan ku za ku dauki alhakin
a in mun tashi mun tsaya masu ai za su bari amma kowa ya yi shiru inda ya samu inda ya kama yake ci da gwamnatin shi ya shiru ya ci sun fi mishi to kowa na da laifi a wannan
ba na rana mata kawai waye da na san jama'a birni kawai an kai ya yana kawai an kai mun aure
yanzu anan aikin da kake yi na kula da marasa lafiya waɗanne irin marasa lafiya farare ne bakake ne Laraba daga ina suke
duk suna hade
duka hade
akwai Nasaru akwai bakake duk
yanzu sai ba Nasaru ya bare ka taba shi
sosai ka bashi magani kai mishi komai sosai
ba zai ce kai a yafi son farin fata dan uwan shi ba
bai fada ba
su kuma bakakin fa ya suke in suka ga kamar ba Nasaru ko kuma wani kamar ka dan Afirka zai taba su ya suke ji
ba su nuna hakan ilar shi daidai ka gani a fiskan su amma ba su fada komai
to barbaran kuma kamar aka haife ka
sosai
a wani waje a kamaru
a wum a kasar Bamenda
wani irin tashi kai kamar waɗannan irin makarantu kaje lokacin da ka tashi
na tafi makaranta primary na tafi makarantan Presbyterian primary school ne a secondary kan naje na gwamnati ne
secondary gwamnati
GHS
to kuma ya aka haka samu hanya ka taho nan America
wan da na gama na cike university a Yaounde na zauna a Najeriya kuma na karatu a Najeriya so na san Najeriya sosai wa lottery na ci wasan DV lottery ne kuma na zauna
lottery wato wannan kamar na me sa'a kenan ko mutane su jefa kuri'a sai a zabi wasu daga ciki a wata shekara kenan
nayi a 2008 na zo nan 2009
to Malam Idris zuwan ka nan Amurka wani abu ne fa baka mamaki amma jira kaka ba mu ansa yau bar sai Laraba mai zo sai ka ga mana mun gode sosai jama'a abinda shirin ne tanda kenan baki da wannan lokaci sai wani mako insha Allah za mu saki dawowa da shi wannan Malam Idris alkali sai mu cigaba da hira da shi in zama da dukkan da kuka ji murayen su ni Bella Galadanci daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala assalamu alaikum
raga da busa she ta kare ga inji fulani raga da busa she ta kare ga inji fulani raga babu busa she dajin Allah lale nare na kiba Muhammad inni shi takasawa nare na kiba Muhammad inni shi takasawa kai bari in rame kai sani bari in rame
a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin www.voahausa.com ko www.sashenhausa.com domin jin duk waɗannan shirye-shirye da ma wasu abubuwa masu ƙayatarwa da hotuna da bidiyo waɗanda duk ba ma iya kawo su ta nan radio yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email
bari mu fara da saƙon Ahmadu manaja Bauchi wanda ya ce muryar Amurka ina kira ga hukumar EFCC da ta kawo mana ɗaukin gaggawa a jihar Bauchi domin ta binciki mutanen da suka cinye kuɗaɗen ƙananan hukumomin jihar Bauchi sun ban mu cikin matsalar bashin in pension da na albashi yau bashin da ake bin jahar Bauchi ko kasar Girka sai haka. Allah ya jika mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar tashin bom a Borno da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya mai dorewa a Najeriya. Sako daga sanin shaga kufar kaura Katsina. Sai kuma sakon Yusuf Heluwa dan Dume wanda ya ce salamu alaikum biyoyi Hausa. Ku bani dama in bayyana farin ciki na da jin cewa shugaba Buhari ya ce nan da ɗan makonni kaɗan za a tuhumi waɗanda ake zargi da cin hanci da rashawa a ƙasar mu Najeriya. Wallahi mun yi murna, Allah ya yi maka jagora babu hali. Shi ma Garba Sabiyo Lagashewa jihar Yobe cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Mu talakawan Najeriya muna addu'ar Allah ya bawa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ikon cafke duk wani wanda ya kwashe dukiyar ƴan Najeriya ta barauniyar hanya. Haka ma Hamza Galadima Birnin Kebbi cewa a gaskiya al'ummar Najeriya muna goyon bayan matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na gurfanar da duk wanda yayi awan gaba da kudin jama'a da gurfanar da shugaban kotu saboda waɗannan mutanen ba sa kauna talakawa. Kuma ba sa san cigaban kasar mu Najeriya. Saboda haka wannan matakin yayi daidai. Allah ya sa kwamitin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nada domin ba da shawarwari akan yadda za a yi yaki da cin hanci da rashawa kulliya ta biya kudin sabulu a kokarin wannan gwamnati da take yi na yaki da cin hanci da rashawa. Sako daga Sha'ibu Idris Ofafada Bulungu jihar Jigawa. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku gaya hukumar da take yin rijistar katin shaidar ɗan ƙasa na jihar Bauchi da su yi wa Allah su buɗe wasu ƙarin wuraren rijistar a sauran ƙananan hukumomin jihar domin rage yawancin kusan da ake samu wajen rijista. Sako daga Mudassir Muhammad Tafawa Balewa. Da ƙarshen sakon Baffa Haruna Bajuga wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas faduwar jarabawar wayek da dalibai masu neman tafiya makarantar gaba da sakandare suka yi a Najeriya abin takeici ne idan aka yi la'akari da yawan waɗanda suka faɗi. Da haka ya kamata gwamnati ta san yadda za ta yi domin maido da martabar ilimi a Najeriya.
Madalla kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
Gwamnatin ƙasar Amurka ta yi Allah wadare da harin bom ɗin da aka kai a wata kasuwa da ke makil da jama'a cikin jihar Borno wanda ya dalilin mutuwar mutane har 47. A cikin wata sanarwar da ke ɗauke da sa hannun mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce duk da yake ba wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin, amma fa ya faru ne a yankin da Boko Haram take kashe ɗaruruwan mutane ko a cikin makonnin da suka gabata. Prime Minister ƙasar Libya da duniya ta amince da shi ya faɗa jiya Talata cewa zai yi murabus muddin hakan shine buƙatar jama'ar ƙasar. Sa'alin da yake Geneva, manzon Libya na musamman a Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci ɓangarorin biyu masu faɗa da juna su amince domin a samar da gwamnatin haɗin gwiwa a cikin ƙasar. Reshen ƙungiyar ISIL da ke ƙasar Masar ya yi ikirarin cewa shine yake da alhakin filla kan wani ɗan ƙasar Croatia da suka kame suke garkuwa da shi tun a cikin watan da ya gabata. Ƙungiyar ta nuna hoton bidiyo da gangan jikin mutum a cikin wani saƙon ta aike da shi ta duniyar gizo.
To madalla takaitattun labaran duniyan kenan. Jama'a, abinda muka tanada baki daya a wannan shiri kenan, sai cin da daddaren Allah ya sa kai mu zamu saki dawa da wani sabon shiri. Anan ma muke son zamu bude like kuma sai ku bugo sai ku ba mu rayuwanku. Game da shin matasa suna da alƙibla wajen gani sun ba da nasu irin gudunmawa wajen gina ƙasa baki daya a Najeriya da Jamhuriyar Niger da ma sauran ƙasashe na yammacin Afirka. Muna so ku bugo sai ku gaya mana. Kuma muna mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Usaini Dangote Karasuwa, malamin makaranta a jihar Yobe Najeriya. Allah ya kara taimako. Yanzu a madadin Ladan da Julie da kuma injiniya McKeith Holmes, ni Bello Gadanci nake cewa ku saurari shirin yau da gobe wanda Yusuf Harande da Jamila da kuma Maryam za su gabatar. Assalamu alaikum. Sai jima'a.